galibi ko kuma dukan kutsan yanar gizon da aka gano an yi kwanan nan a cibiyoyin gwamnati da waɗanda ba na gwamnati ba a cewar sanarwar hukumomin tsaron da na leƙen asiri.
Da jima'a ba Maryam za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin Majalisar Dokokin Najeriya ta ce fiye da gyare-gyare 80 za ta gudanar a kundin dokar zaben kasar wanda za a kammala cikin watanni uku masu zuwa. Yanzu haka fiye da shekaru 10 kenan Majalisar Dokokin ta Najeriya bata yi aikin gyaran kundin zaben ba wanda ya kamata ana yi bayan kowace shekara 4. To sai dai masu manzarta harkokin zabe a kasar na cewa akwai bukatar ilmantar da 'yan Najeriya kafin aiwatar da gyare-gyaren. Daga Kano ga rahoton da wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Fiye da shekaru 10 kenan Majalisar Dokokin ta Najeriya bata yi aikin gyaran kundin zaben ba wanda ya kamata a rinka yi duk bayan shekaru 4. Sai dai a wannan karan majalisar ta dukufa domin ganin ta sauke wannan nauyi kafin zaben shekara ta 2023. Sanata Ibrahim Shekarau dan kwamitin majalisar dattawa ne mai kula da ayyukan hukumar zabe ta INEC.
An kafa technical committee dan kwamiti ne tsakanin kwamitin INEC na senators INEC na House of Reps. Za mu je mai zama na musamman, za mu je mu killace kanmu sai an bi kowace tsara. Sai mun gama wannan dan fatan mu shine mu gama wannan kafin a dawo hutu. Sannan abinda muka fito da shi daga wannan committee shi za a mika senate su ma House of Reps kai a tattauna. Fatan mu shine nan da wata uku a samar da gyare-gyare.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano ya fayyace alfanun gudanar da gyare-gyare a kundin zaben kasar ta Najeriya.
Abubuwa da yawa sun faru tun daga sanda aka yi wa wannan kundi kwaskwarima zuwa yanzu. Alal misali a 2011 an gamu da tashi-tashin hankula sosai bayan zaben wannan shekarar. To da ya kamata a ce ana an yi nazarin me ya janyo waɗannan tashi-tashin hankulan. Waɗanne irin ƙa'idoji za a samar kuma a ɗaure musu gindi da doka. Haka kuma a 2015 an yi zaɓe lami lafiya babu wani tashin hankali. Kuma an yi abin da ba a taɓa gani ba na gwamnati mai ci ta yadda ta faɗi zaɓe ta baiwa jam'iyyar da ta ci mulki. To da ya kamata a ga meye yi ba da irin wannan nasarar amma sai a bai ba. Saboda haka a zaben 2019 sai gashi an gamu da kusan warwarewar tufka.
Sai dai sanata Mas'udu El Jibril Doguwa tsohon wakili a zauren majalisar dattawan Najeriya na cewa
kamata yi majalisun nan namu su fito da bangarorin nan da suke tsammani mutane suna korafi a kansu. Misali idan akan magana inconclusive ne sun san mutane suna korafi, menene ra'ayin mutane akan magana gyara? A'a, idan ka zo ka je ka tarar a makaranta daya akwai akwatuna wajen guda 30-40-50 akwatu mai cin mutum 500 a wuri daya. Saboda haka duk lokacin da aka tashi wannan ina kawo rashin tsaro. Saboda haka ni tunani na shine su fito su baje mana waɗannan a cikin jaridu mu ga waɗanne areas din ne ma. Mu kuma a lokacin nan watakila mu waɗanda ba a majalisa muke ba in akwai wani gudunmawa da zamu iya bayar rahima ce a majalisa ta manta da bangare kaza wanda ya kamata ta duba tunda akwai lokacin da za su kira mutane a yi abin da ake cewa public hearing.
Sabon daftarin zaben shine zai fayyace yadda babban zaben Najeriya zai gudana a shekara ta 2023 idan Allah ya kai mu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, an gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Wani gari a arewacin Siriya na ƙara zama wurin da ake ba ta kashi tsakanin ƙungiyoyin da ke samun goyon bayan Turkiyya da dakarun da ke samun goyon bayan Amurka a daidai lokacin da ake fargaban sabon farmakin Turkiyya a wurin. A cikin 'yan makonnin nan, fada a wuraren arewacin garin Ain Aisha ya ƙaru inda mayakan Siriya da ke samun goyon bayan Turkiyya ke kaiwa dakarun Siriya da ke samun goyon bayan Amurka na SDF hari. Rikicin dai ya tilastawa dabban farar hula a Ain Aisha tserewa daga gidajensu a yayin da ƙauyukan da ke kusa faɗan ya ritsa da su. Mayakan SDF da Kurdawa ke jagoranta, wato manyan abokan hulɗar Amurka a yaƙi da 'yan ƙungiyar ta'addan IS, su ne ke riƙe da galibin garin na Ain Aisha. Amma Rasha da ke goyon bayan gwamnatin Siriya sosai na da sojoji a yankin. Sama da 'yan gwagwarmayar rajin demokradiyya 50 aka kama a birnin Hong Kong a yau Laraba saboda sun karya wata dokar tsaro ta birnin mai cike da takaddama a cewar kafafen yada labaran yankin. A wani farmaki mafi girma da aka gani akan 'yan jam'iyyar adawa ta Democratic a karkashin sabuwar dokar. Kaman da aka yi a birnin da ake hada-hadar kasuwanci a nahiyar Asiya ya hada da wasu sananne 'yan jam'iyyar Democratic da tsofaffin 'yan majalisa wato James Toh da La Chung Ting da kuma Lester Shum a cewar shafin yanar gizon jam'iyyar Democratic da kuma gidan rediyo da talabijin din Hong Kong wato RTHK. Nan take dai 'yan sanda ba su mai da martani ba. Shafin Facebook ɗin jam'iyyar Democratic ya ce 'yan sanda sun kama 'yan gwagwarmayar ne saboda sun yi wani zaɓe mai zaman kansa da aka shirya a shekarar da ta gabata don zaɓen 'yan takarar da za su tsaya musu a zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar da ke tafe. Abinda gwamnatin Hong Kong da Beijing suka yi gargaɗin cewa ta yiwu ya saɓawa sabuwar dokar a lokacin.
Ki Maryam Dauda. To har yanzu a Najeriya, daya daga cikin abubuwan da ke yin tarnaki da fafutukan kawar da cin zarafin jinsi a cikin al'umma shine rashin yin shari'a waɗanda ake tuhuma cikin lokaci, abinda hukumar 'yan sandar kasar ta ce yake damun su. Rundunar 'yan sandar ta nuna damuwa ne akan ganin cewa wannan zai iya kawo kalubale ga kokarin da take yi na binciken laifuka da take kaiwa kotuna. Daga Sokoto ga wakilin murya Amurka Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Sau da yawa jama'a kan kuka musamman waɗanda suka fada tarkon cin zarafi akan ganin kamar ba a son yi musu adalci idan sun je wurin shari'a.
Na mutane bakwai a cikin unguwa suka lallata mini yarinya. Court din da aka tura mu sai ta ce ita ba ta da hurumin yanke musu hukunci sai ga su one by one din su ana sako su.
Rundunar 'yan sanda ma ta nuna damuwa akan ganin cewa wannan yana son yin tarnaki ga kokarin da take yi na binciken laifuka da take kaiwa a kotuna. Muhammad Mustapha shine mataimakin babban inspector 'yan sanda mai kula da yanki na goma da ke da ofishi a Sokoto.
Kun ba amfani a ce 'yan sanda sun yi bincike case. An samu an gyara an yi case bisa an kai kotu. Kuma a zo an samu wani tangarda wajen abin da ya kamata ya ce wajen kotu. Ko kotu ta kasu su ma suna da wani masali game da binciken 'yan sanda ya kai su faɗa mana. So akwai bukatan haɗin kai gaba ɗaya dukan mu.
Sai dai babban lauyan gwamnati kuma kwamishinan shari'a a jihar Sokoto barista Suleiman Usman San ya ce ba haka abin yake ba domin ba a yi wa shari'a hawan kawara.
Ba zai yiwu ga tsarin mulki na ƙasa ba a cikin haƙƙin mutum na ɗan adam a tsarin mutum fiye da awa 24 ba. Idan akwai kotu wannan area da aka kama shi tsawon kilomita 40 wasu laifuka kuma saboda nauyinsu da girmansu ba a iya hukunci kansu ko bincike cikakke ingantacce nasu wani mataki na 'yan sanda kamar matakin division. So a lokacin da aka tuma in aka aje mutum an yi mai ajewa ta jiran bincike da kuma shawarar babban lauyan gwamnati kan ko a tuhume shi ko kada a tuhume shi. To a cikin wajen nazarin da muke yi tunda muna duba dokoki muna duba shaidu ingancin shaidu nauyin shaidu saboda wajen tabbatar da rahi na farko sai ka kawo shaida ingantattawa da doka ta yaddata sannan bayan ingancinta akwai mudda ta shaida ta nauyinta da za ka kawo. To haka ita shari'a take. Abinda mutane ke tunani kawai doka da shari'a ta zama chemistry miss.
To wataƙila ɗan lokacin da aka bai na wannan bincike da ba da rahoton kin wanda aka bada beli na ana bada belin.
Ana bada beli. To tanna ake duba a ga waɗanda laifukan su ba su da tsanani kuma an samu waɗanda za su tsaya musu.
Bisa ga irin waɗannan matsalolin ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ke faɗi tashi wajen ganin cewa ta faɗakar da jama'a akan sahihan hanyoyi na samar da kwakwaran shaida idan matsala ta auku kamar a zuyojen shari'a kamar yadda kakakin kungiyar a Sokoto Faruk Sahabi sayan ya bayyana lokacin da suka ziyarci ofishin mataimakin babban inspector 'yan sanda yanki na goma.
Domin ganin cewa an rage waɗannan laifukan da ake yi kamar irin ref da ake yi harka abin da ya shafi sasanci tsakanin makwaci da makwaci mata da miji sannan kuma da sauran wasu laifuka waɗanda ake aiwata domin ganin cewa ko an ba da haƙƙi ga wanda yake da haƙƙi akan kowane al'amari.
Cin zarafin bil'adama dai abu ne mai munin gaske wanda ƙungiyoyi da hukumomi a duniya ke fafutukar ganin cewa an kawar suwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai ku daɗa gyara zama don shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum wasu barka da mai cinyo ko barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa da muryar Amurka tare da ni Aisha Mansur. Shirin ciwon yamace a yau ya karɓi bakoncin barista Aminu Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata rashin jihar Kano, da Hajjia Umu Umar, ɗaliba kwalejin Nukudun Mahi da ke Zaria a Najeriya. Kuna fara da tambayar barista irin ƙalubale da mata suke fuskanta duk da ci gaban da duniya ta samu. Ga kuma amsar da ta bani.
To, ita da wannan kungiyar tamu ta kungiyar lauyoyi mata, an kafa ta ne babban makasudin da yasa aka kafa ta shine domin ta kare mutuncin mata da ƙananan yara ta hanyar bibiyar in an danne musu haƙƙinsu ko ana yunkurin danne musu haƙƙinsu da kuma yanda za su ci gaba. Kuma abinda za mu duba, wannan kungiya ta samu asalinta ne a dogon lokaci fiye da shekara 70 tun yakin duniya na biyu da aka yi bayan cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a wannan yaki ta hanyar azabtar da su da yi musu fyaɗe da wasu abubuwa. Wannan kungiyar ta kafu bayan wannan abubuwan da suka samu mata da ƙananan yara. To, duba ka tambaye ki malama Aisha, ya gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da suke nesa sun zo kusa. Yanda da mun sani kakanninmu suna gaya mana in mutum zai yi tafiya aikin hajji tafiya ce ta shekara guda, yanzu gashi a awa 4 ko kasa da haka ma mutum zai je. Kakanninmu sun gaya mana cewa lokacin da za ta ga kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka, ta yi surfe, ta yi nika wanda zai ɗauki lokaci da kuma karfinta. To, amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi surfe kai nika. So, za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba. Amma duk da ci gaban da duniya ta yi, gaskiya mata suna fuskantar ƙalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa, za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mu kai yanda ya kamata a ce mun kai ba. Tunda dukkanin addinanmu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar. To, idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma America da ake ganin ita ce ta ci gaba, aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban ƙasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin demokradiyya. Sannan idan kika duba a ɓangaren lafiya, har yanzu idan kika ɗauki alƙalama ko ƙididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci, za ki ga alƙalama sun shallake hankali. Za ki ga anan mace ba ta samu ci gaba ba, saboda ƙasashen da suka samu ci gaba a wurin ɓangaren haihuwa ƙalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa. Duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa, duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari. Mata suna iya kasa samun ɗaukar ciki saboda rashin ci gaban da aka samu. Haka nan idan kika duba ɓangaren shari'a, za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma dai Najeriya gaba ɗaya, za ki ga cewa a kotunan mu ƙanana, wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate, za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo ƙorafi ko suke kokawa mata ne, saboda an danne masu haƙƙi a zamantakewa aure, kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu.
Me ya kamata mata su yi idan suka tsinci kansu cikin wannan hali, Hajiya Umma?
Mazan suke irin wannan abin su dama zan ce kamar su haka suke ba sa so su ga mace ta ci gaba. So dole matan za ta samu inda za ta nemi, za ta kai ƙaran shi, za a